Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren na ranar Laraba 4 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 31 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana a yayin da duniyar gizo ta internet za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakub Makire ne tare da Maryam Dauda. Muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar malamai ƴan kwangila a jamhuriyar Niger sun ce sun koma bakin aikin su bayan an buɗe makaranta, amma dai har yau ba su san inda aka kwana ba akan batun bukatun su ga gwamnati. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Amina Mustafa Nasir Batsari ya bi diddigin batun yawan hadurran jirgin ruwa a Najeriya, ko akwai wata hukuma ta musamman mai sa ido akan zirga-zirgar ruwa a cikin gida.
Bayanai dai sun nuna cewar in banda ƴan sandan ruwa waɗanda aikin su ya shafi wani ɓangare na tsaron ƙasa ne, babu wata ma'aikata ko kuma hukuma ta musamman da ke kula da zirga-zirgar irin waɗannan kwale-kwale.
Kuma akan haka ne za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan kowane irin mataki ne ya kamata a ɗauka don kawo ƙarshen yawan haɗuran jiragen ruwa a cikin gida. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban kwamitin binciken bayanan sirrin Amurka Richard Burr ya faɗa yau Laraba cewa kwamitin na ci gaba da gudanar da bincike akan ko jami'an da suka yi wa shugaba Donald Trump yakin neman zaɓe sun haɗa baki da Rasha a lokacin zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2016 don taimakawa Trump samun nasara. Amma Mr. Burr ya ƙara da cewa bayanan ainihin abin da ya faru na ci gaba da bayyanuwa. Mr. Burr ya ce abin da zan tabbatar shine hukumar binciken bayanan sirrin Rasha hukuma ce mai dagewa kuma tana da basira. A saboda haka yake baiwa duk wani jami'in yakin neman zaɓe da na zaɓen kansa shawara ya ɗauki wannan da muhimmanci yayin da aka doshi zaɓen watan Nuwamba mai zuwa, yayin da kuma ake ƙoƙarin shirin zaɓukan shekarar 2018 baɗi kenan idan Allah ya kai mu. Waɗannan kalaman na Mr. Burr na zuwa ne a daidai lokacin da ya gabatar da rahoto na farko akan binciken kwamitin game da katsalandan Rasha a zaben shugaban ƙasa da aka yi a shekarar da ta gabata da kuma yiwuwar ko jami'an kamfe ɗin Trump sun haɗa baki da Rasha.
Yanzu haka shugaban Amurka Donald Trump yana ziyara a birnin Las Vegas, yayin da masu bincike a garin suke ci gaba da neman dalilin da yasa wani ɗan bindigan da ya kai hari a wurin wani bikin raye-raye da kaɗe-kaɗe daga ɗakinsa da ke wani benin otal inda ya kashe akalla mutane 58 da kuma kansa. Gabanin ziyarar shugaba Trump ya faɗi cewa za mu je mu ga waɗanda suke murmurewa da waɗanda suka tsira. Ya ƙara da cewa za mu kuma gana da 'yan sanda da shugabansu, bayan haka za mu kasance a garin na wani ɗan lokaci. Shugaban na Amurka ya kuma bayyana maharin a matsayin mara hankali, ya kuma ce nan gaba za a tattauna akan batun sabbin dokoki na mallakar bindiga. Bayan waɗanda suka rasa rayukansu mutane fiye da 500 ne suka jikata a lokacin harin.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ta yiwu yankin Catalonia da ke ƙasar Spain da ya jefa ƙuri'ar raba gaddamar samun 'yancin kai ranar Lahadi a lokacin da 'yan sandan ƙasar suka yi ƙoƙarin murƙushe masu jefa ƙuri'a ya ayyana 'yancin cin gashin kai a ƙarshen makon nan ko kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Carlos Puigdemont, shugaban yankin, ya faɗawa kafar yaɗa labaran Ingila ta BBC cewa gwamnatin yankin za ta ɗauki wani mataki da zarar an kammala ƙirgan ƙuri'u. Puigdemont na shirin gabatar da jawabi da yammacin yau na Laraba. Hukumomin Catalonia sun ce kashi 90 cikin 100 na waɗanda suka kaɗa ƙuri'ar ranar Lahadi na so su ɓalle daga ƙasar Spain, su ayyana kafa jamhuriyarsu. A wasu lokutan masu kada kura'a sun yi bajintar kaucewa yunkurin ƴan sandan kasar na rufe rumfunan zabe da hana ƴan kasar Catalonia kada kura'a raba gaddama abinda kotun kolin kasar Spain a baya ta ce ya saba ka'ida.
Yau Laraba wata kotun kasar Turkiya ta yankewa wasu mutane 34 hukuncin daurin rai da ra'a gidan yari. A saboda an same su da laifin kitsa makarkashiya na yiwa shugaban Recep Tayyip Erdogan kisan gilla a lokacin da aka yi wani yunkurin juyin mulki wanda bai nasara ba a shekarar da ta gabata. Cikin waɗanda aka yankewa hukunci har da manyan jami'an soja masu makaman janar da anini da aka ce suna da hannu a wani samame da aka kai a otel ɗin da Erdogan da iyalansa suke ciki a dalilin da aka yi yunkurin juyin mulkin wanda bai nasara ba. Erdogan da iyalansa sun tsallake rijiya da baya bayan da sojojin suka kutsa otel ɗin. Mutane da yawa da ake tuhuma bisa yunkurin juyin mulkin sun ce ba a musu adalci ba kuma ana gallaza musu a lokacin da suke tsare. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla za mu faro rahoton din namu ne daga Jamhuriyar Niger inda malamai ƴan kwanta ragi suka ce har yau dai ba san inda wato ba san matsayin su ba akan bukatun su ga gwamnati akan wato yanayi na aikin su kenan. Wakiliyar mu da magaram Tamar Abari ta tattauna da sakataren kungiyar malaman na ƴan kwanta ragi Rishin da magaram da ake kira Yawo Abdu a cikin rahoton ta inda yake cewa
an shiga da amma ba san mota irin kaho ce tunda a gaba za a san kaho da ya kamata mu shiga da ita saboda yanzu dai mun lekal mu san kuma me za ta leku bana mu haraba da tici kuci da gwamnati don mu ga a zahirin kuma talaka su gani dodoro da suke jama'a a su ne kuma ba su sallakwal su kara tuhumar malaman makaranta ko kuma kungiyar malaman makaranta.
A ɗaya waje kuma an fara biyan malaman makaranta to ko wannan korafi nasu ba wani gajan hakuri bane daga gare su. Yawo Abdu yace
sai a jiya aka tarki cewa ana nan an fara biyan malaman makaranta ran kwantar ji shi ma ci wata ɗaya tilo watan Agusta wanda watan Septemba ma mutuwa uku da wata mu yi zaton za su ba da wata biyu domin malaman makaranta su je da kaji su kama kuzari kuma su ba da aiki yin matan nan kwalle ka.
Albashi ba shi kadai wani matsalolin malamin makaranta bayan shi dai na harko mai shi ma yau ka dauka watan Septemba mutu ba biya ba kuma anan da makaran nan musamman muna da wata Oktoba wanda muna tunatar da magabata shi kokari kafin 8 ga wannan wata idan ba biya shi ba to yana shi ba ta kusa ko zai shiga tsakanin su.
Ko me malaman za su ce game da kayan aiki?
Mu ta ganin rantare ma kaman wannan da aka yi tunda babu ko kadan kayan aiki da aka yi shi kawai da dodoro ne aka yi aka ga yato yaran ma uwan ba su shirya ba da yaran ma ba su shirya ba wannan tana san can kayan aiki ma wallahi duk wanda ce man kayan aiki wadi ne wadannan ne ma da wanda muka kashe ma duk malam makarantar da aka ci da samu shi aka ce wani sai kayan farba son ba za ta ko lakare malam makaranta ba ya sai kudin mu na tuwo ne da bukatun mu ne da kullun kenan a shahu mulahiya in sai na sa aiki su kan aiki su kawo cikin makarantu a wadatacce a ba diyan talakawa tunda shugaban kasa ya ce lakwal kyauta ce.
Iyayen yara sun nuna damuwar su kan karatun ƴaƴan nasu kamar yadda Kulbali Muhammad Lawan na kungiyar iyayen dalibai yayi kira kamar haka.
Muna fata ya zama to yara su a wajen su kar su yi mu tseko amma su bai da hankalin su kan aiki tsantsa wai cewa su taimaka ma iyayen su don su samu su yi aikin nan yanda ya kamata. Shi ku aiki bai samuwa sai da ladabi yaro sai an hore shi a kwatanta mishi zuwan da ya yi makaranta don ya aiki amma ya yi ladabi ga iya ga malamansa da yaran masu karatun da malaman nasu da Allah su tausaya ma jahannan a haɗu a yi kokarin da za a yi hudda jihar tamu daga matsayin nata na baya.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
Wannan kiɗin tita ne wannan batun tita ne tita uban karatu. Idan ka haifi ɗanka ka tashi gun karatu.
To ma Jalla a gaida Tamar Abari. Ganin yawan haɗuran jiragen kwale-kwale a cikin Najeriya wanda yake hallaka rayukan matafiya masu amfani da kwale-kwalen. Wakilin mu a babban birnin jihar Niger Mina Mustapha Nasir Batsari ya binciko mana ko akwai wata hukuma ta musamman mai sa ido akan wannan sashe na zirga-zirga akan ruwa na cikin gida ga rahoton nasa.
Bayanai dai sun nuna cewar 'yan banda 'yan sandan ruwa waɗanda aikin su ya shafi wani bangare na tsaron ƙasa ne. Babu wata ma'aikata ko kuma hukuma ta musamman dake kula da zirga-zirgar irin waɗannan kwale-kwale waɗanda akasarin su da katako ne ake kera su. A yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta fara ɗaukar matakai da za su taimaka wajen shawo kan irin wannan matsala. Kamar yadda shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya shaida mun ta wayar salula.
To yanzu shi yasa muke tana shin kokarin ganin cewa duk yanda zamu yi mu sai life jacket mu raba wa mutane, kuma shirye-shirye ya riga ya yi nisa. Muna sa ran da nan da sati ɗayan Allah ya dawo wannan kayayyaki za su iso don mu raba mu wanda suke a bakin koguna don mu kauce wa irin wannan ibtila'i nan gaba.
Akwai masu ganin akwai matsaloli guda biyu da ke haddasa wannan abu. Na farko, jiragen nan sun tsufa, wasu ma sun rufe daga ƙasa. Na biyu, ana zuba musu mutane fiye da kima, wato obalodi. Me za ku yi ku hukumomi ku tabbatar da cewa an kiyaye wannan al'amura?
Wannan yana cikin babban aikin da yake a gabanmu na ganin cewa mun wayar mu mutane da kai da masu amfani da jiragen da su kuma masu shiga jiragen. Na farko kenan. Na biyu kuma, gwamnatin jihar Niger tana kokarin ganin cewa ta kafa hukumar da za ta kula da harkoki wanda suke mu'amala da bakin kogunan ruwa. Kamar masu safara a kan ruwa, za a kokari a samar da hukumar da za ta dubi yadda suke gudanar da al'amuran su, Allah ya yarda.
Alhaji Ibrahim Inga, shugaban hukumar bada agaji a jihar Niger, Nigeria. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka, daga Mina a Nigeria.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Akan wannan batu ne kuma za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan kowane irin mataki ne ya kamata a ɗauka na kawo ƙarshen wannan haɗuran kan ruwa na cikin gida. To sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ƙarfe 4 ne da minti 42 na yamma a nan Washington. To sai a shakata da wannan waƙar kafin mu buɗe layukanmu.
Lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
So, na je mun samu kira daga Kano. Wane ne a Kano?
To, kuna tare da Umar Officer Ungo Okulai mai fata kuma da ta Aminan Juna da kanan jihar Kanan Najeriya.
To, Umar Officer, bismillah.
A tuna ji batun da kusa gara wannan batu ne mai amfani da ya kamata a ce mun sauna a kansa a koda yaushe. Gaskiya ni kina na ji daɗin wannan abu da za a damu ba da gudunmuwa mu tofa albarkacin bakin mu akan irin wannan abin da ku kawo. Gaskiya mun ji daɗi da ka wannan abu. Sunana Umar Okuta Ungwa Okulari mai fada ka Aminu Duna kan jihar Kano Najeriya. Ta lafiya.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Yobe. Wane ne a Yobe?
Assalamu alaikum ya baba ya koma kere. Garba injiniya da ci ne.
To Malam Garba bismillah.
Gaskiya wato za a garba kwale-kwale ne yawanci a za a gana labta mutane iya na fitar hankali. Amma kuma ina ganin yawanci ba laifin masu tuke bane laifin mutanen ne, amma kuma abin Allah aiko ba makawa. Ina da kyau da tunda akwai ƴan sandan ruwa. Tunda su dinga sa ido a kai.
To ba ni.
Wannan al'amari abin da Allah aiko, Allah ya sa mu gama lafiya.
Amin sama amin. Mun gode ƙwarai da gaske garba injiniya.
Allah.
Bari mu je Adamawa. Wani ne Adamawa?
Daga Malabu ne, Malabu.
Oh, Malabu na abin nan ba ne?
Ni dai ina jin daɗin shirye-shiryen ku dai da daɗewa, ina buƙatar kira ku amma sai yau Allah ya sa waya na shige ku.
To mun gode ƙwarai da gaske, mu ma mun gode. Sai dai baka ba mu sunanka ba. To bari mu je jihar Kaduna kuma da akwai wani a Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amin wa alaikum salam alai Musa.
Baba ya ku makeri barka da dare, sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To bismillah alai Musa.
To alhamdulillah, abinda nake ganin kamar yanzu za a yi kokarin da za a kiyaye irin wannan haɗarruka. Gaskiya na farko ka ga dai misali shigo da tayu jaljal din nan gaskiya da matsala, kuma ka ga kamar inda kwanaki aka taba zuwa kasuwanni aka duba ma sai da tayin nan ake binciken tayu, to ya kamata a rika duba SGR din taya, kuma direbobi ya kamata hukumar kiyaye hadara ta kasa ta rika kokari tana dakatar da irin wayannan abubuwan. Ta kwanaki an yi tunanin an ce za a kawo motion din wayannan abubuwan da za a rika makalawa mota, idan gudun kai yawa za a iya ragewa da sauransu. Ya kamata irin wannan harka ne na cigaba, kuma muna fatan gwamnatin tarayya za ta kokari ta gyara hanyoyin da ya kamata ana bi domin a gurin tarayya da tarayya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To mun gode ƙwarai da gaske. To jama'a kada ku manta, muna mun sa ana hadura akan hanyoyin motoci, to amma wannan karo mun maida hankali ne akan na kwale-kwale da sauran jiragen ruwa a cikin kasa. Bari mu je jihar Niger inda ake samun irin wannan ko kuma faruwar wannan abu. Wane ne a Niger?
Ta an yashi ne Rijau, injiniya ta an yashi Rijau ne Jasper.
To Malam Sani, bismillah.
Shawara na su hukumar sufurin jiragen ruwa, kuna da sarakunan ruwa na al'ada da shugabannin kasan da ake Lodi, su zaɓe da za su kula da wannan, su zama suke da haƙƙin kowane kwatancin jirgi ko mutum nawa yake ɗauka, su tabbatar da a wuce musu Lodi ba, don ɗeban da ake samu jirgi yana kawo hatsari.
Gaskiya ne,
ya kamata a bambanta dabbobi da mutane, yadda ake mada dabbobi a sufurin Najeriya haka ake mada mutane. Saboda haka hukumar ruwa ta kula da irin wannan, kada ta yi sakaci da yana kawo hatsuran ruwa jiragen.
To Malam Sani, me yasa ku kuma kuke yadda ake Malam Sani kada saurare na? To ba laifi, bari mu je Gombe. Wani ne a Gombe?
Sunana Lawan Saraka daga Gombe.
To Malam Lawan, bismillah.
Yawwa, ne shawari na da zan bayar su dai wanda Allah ya ɗauki rayuwarsu, Allah ya ji kansu da rahama.
Amin.
Sannan kuma gaskiya ne ya kamata mataki na duba irin wayannan lodi, daga mota zuwa jirgi zuwa abun nan, ana yin lodi sai dai da ka'ida ta baya. Ya ban faɗa kenan, mu tashi lafiya.
To mun gode ƙwarai da gaske Malam Lawan, bari mu je Bayelsa. Wani ne a Bayelsa?
Salamu alaikum, Makeri.
Yawwa, wa alaikum salam.
Alhaji Hayatu daga Bayelsa.
To Malam Alhaji, barka.
Abin da ya sa kawo haka nan, jama'a haddamu muna wasa da rayuwarmu, mu facin zoji. Sannan na ɗai ƴan sandan ruwa ba su damu ba, inda ana ba su dai naira 100 da abinda ya kamata da ayyukansu su kare ba. Saboda ɗayan ka ba su naira 100 nan biyu, to ba su kula da rayuwar kowa ba. Sannan abinda a kira na da jama'a da facin za da masu shiga mota da masu shiga ruwa, don Allah su gwada wasa da rayuwarsu, don ita rayuwa guda ɗaya ta in ta saurin ta kai na abada da lahi.
Gaskiya.
Allah shi ba mu, Allah shi kare mu da yagon kaduri
amin
kada mu sunka lafiya layukan su barji Allah ya kansu
amin sama amin mun gode kwarai da gaskiya
Allah ya zama lafiya
Allah ya ci amin wa alaikum salam bari mu koma jihar Kaduna yawa Alhaji Murtala
ba zai ku mai kari warka Allah sariya
yawa
sunana Murtala ina kiran ku daga garin gasa Kaduna tarayyar Najeriya
yawa to barka
to madan Allah ba ya kuma ke ni to kaga ya kamata a ce gwamnati ta kafa hukumomi masu kula da ruwa da makamakaman union aka a kafa kuma gwamnati ya kamata ma ta jiragen nan daidai gurgudo duk wani gari da aka sa akwai babban ruwa a dinga musu fito a kafa musu dan harajin da su dinga biya amma aka bar mutane kowa yayi da nashi to kaga haka ne mu ci abin kowa yana kera mota duk wani farajita ke kera mota mutane su shiga to kaga ba inganci amma ya kamata a ce gwamnati ta kera jirage tun yan kasuwa ne su siya a ba da union kowanne ta ruwa haka zai sa mu gudu tare da fatan za ta yi lafiya
mun gode kwarai da gaske insha Allah bari mu je jihar Nasarawa mu dau mai kira na karshe wane ne a Nasara
assalamu alaikum sunana Shafale Katin Magaji Danya Musa kuma jihar Nasarawa baba ya ku magare barka da aiki
yawa Shafale bismillah
baba ya ku kasan mu yan Najeriya musamman bakin fata wato ba shi da kaida kaga yaya za a yi a ce ka dauki katako dan ka tsora mata inji ka dauki mutum 50 60 ga taya ai dole ne a samu damuwa saboda haka mu muna jawo hankalin su ma'aikata na wannan ruwan don Allah don Annabi su sa ido su kula sosai da irin mutane da suke irin wannan abun dan a samu sauki da zaman lafiya da kwanci hankali
yawa mun gode kwarai da gaske Shafale kai ne kuma mai kira na karshe mun gode ma waɗanda kuka kira mu duka to madalla yanzu ne kuma zamu kawo muku wasanni a takaice
wasanni a takaice
zamu fara labarin wasannin ne na yau akan na mai koyar da Black Star sawa wato kusafiya wanda ke shan zargi a dalilin kin sa sunan Andre Dede Ayew da kanisa Jordan Ayew cikin sunayen ɗan wasan da ya kira su yi wa gane wasa a karawarsu da Uganda a kokarin da suke yi na samun gurbi a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2018 a ƙasar Russia a wani labarin kuma mai yiwuwa ne a soke sunan captain din Black Stars a samu wajen a cikin sunayen ɗan wasan da za su murza leda da ƙasar Uganda muddin dai ba a ga alamun yana samun sauki daga raunin da ya samu ba shugaban hukumar kwallon kafar Ghana Hussein Tati ya bayyana cewa da tsohon shugaban hukumar kwallon kafar Afirka Isa Hayatu ya kare kujerarsa da shin Tati ya yi murabus a matsayin mamban kwamitin zattarwar hukumar CAF game da abinda mamban na hukumar kwallon kafar duniya FIFA ya ce ne ya taka muhimmiyar rawa wurin tabbatar da cewa an sauke Isa Hayatu daga matsayin nasa a babban zaben da aka yi Tati kamar yadda wasu kafofin labarai sun ka nuna yayi wa Ahmed shugaban hukumar CAF na yanzu kamfen a birnin Alkahira ya ce na yi ruwa na yi tsaki na taimaka ainihin wurin tumbuke Hayatu kuma na yi farin ciki mai nasara dalili dai in ji shi Isa Hayatu ne ya tabbatar an hana wa kungiyar Black Stars shiga gasar cin kofin duniya na matasa ƙasa da shekaru 17 ne shekara ta 2015 a ƙarshe da alƙalin wasan nan na dan Ghana Joseph Odetlamte yayi magana game da kuskure da yayi a lokacin da yake cin wasa tsakanin Afirka ta Kudu da Senegal a wasan share fagen shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2018 inda ya sa hukumar FIFA ta dakatar da shi yin alƙalancin wasan har illa masha Allahu laifinsa ya bayar da bugun penalty ga Afirka ta Kudu amma da aka saki duban wasan sai ya fito cewa cinyar dan wasan baya na Senegal Kalidou Koulibaly kwallon ya taba amma ba hannunsa ba yanzu dai ya nuna cewa kuskure ne da ke iya samun kowa yayi ba san rai ba ƙarshen labaran kinan na wasannin motsa jiki Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa taron shugabannin Afirka jawabi a lokacin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a zagaye na 72 wanda aka gudanar a birnin New York. Shugaban ya shaida musu cewa, "Muna fata mu faɗa dangantakarmu ta tattalin arziki da kasashen da mu ga sun kuduta aniyar dogaro da kansu da kuma samar da ayyukan yi ga kasashen su da ma nan Amurka yace Allah ya albarkaci Afirka da dimbin hanyoyin kasuwanci wanda wannan yana nufin wata babban kasuwa ce a bude a zahiri ma yace koma daga cikin kasashen da tattalin arzikin su ke bunƙasa cikin sauri suna nahiyar Afirka shugaba Trump ya lura da cewa ƙarin kasuwancin Amurka da saka hannun jarinta a masana'antun kasashen duniya daban-daban ciki ko har da harkokin ayyukan noma samar da hasken wutar lantarki sufuri samar da kiwon lafiya tafiye-tafiye da kuma yawon bude ido waɗannan za su ƙara agazawa wajen inganta rayuwar daukacin jama'ar da ke wannan nahiyar yanzu haka dai hukumar zuba jari ta Amurka wadda ke ƙarƙashin kulawar ma'aikatan harkokin wajen Amurkan tuni take tunanin duba yiwuwar saka hannun jari da zai kai na miliyoyin daloli a ƙasar Cote d'Ivoire wace ta yi rawar gani wajen yin sauye-sauye ta harkokin tattalin arzikinta haka kuma ya ce muna fata cewa kamfanonin Afirka irin su Sasol suna tunanin haka domin saka hannun jarin su a nan Amurka domin ko kamfanin na Sasol yana gina matatan sarrafa sinadaran man fetur a Louisiana wanda ya kai na dala biliyan 9 wanda hakan zai samar da ayyukan yi kwarai da gaske haka kuma Amurka za ta ci gaba da hada kai da Afirka domin samar da ababen inganta kiwon lafiya dangane da kuma batun samar da shawo kan matsalar rikice-rikice da nahiyar ke fama da shi Amurka ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen ganin ta hada kai da kungiyoyi irin su tarayya Afirka saboda ganin an kawo ƙarshen waɗannan matsalolin na tashi-tashin hankula da ma ta'addanci ta da agazawa wajen ayyukan jin kai kungiyoyin 'yan ta'adda irin su ISIS Al-Shabab Boko Haram da kuma Al-Qaeda suna ci gaba da zamewa kasashen Afirka da dama barazana Shugaba Trump ya ce Amurka har kullun tana alfahari da aiki da waɗannan kasashen domin kawar da waɗannan kungiyoyin 'yan ta'adda musamman ta yanke musu hanyoyin samun kuɗaɗen shiga wanda hakan zai durƙusar da duk wasu manufofinsu Amurka tana bin sawun rikicin da ke faruwa a ƙasar Sudan ta Kudu da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo inda rayuwar miliyoyin jama'a ke cikin haɗari Shugaba Trump ya ce domin samun hanya sahihiya da zai kawo ƙarshen wannan ta'asar to yana buƙatar ita kanta Afirka ta shige sahun gaba domin samar da zaman lafiya ya ce don haka domin samar da wannan jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley za ta kai ziyara a ƙasashen da ke nahiyar ta Afirka domin ta tattauna hanyoyin da za a bi domin kawo ƙarshen waɗannan tashi-tashin hankulan shugaban ya ce Amurka ta yi imanin samun cikakken ƴanci da walwala suna hanyoyin jin daɗin jama'a ne dan saurinsu ciki ko har da Afirka sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
to madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice
to a takaice shugaban kwamitin binciken bayanan sirrin Amurka Richard Burr ya faɗa yau Laraba cewa kwamitin na ci gaba da gudanar da bincike akan ko jami'an da suka yi wa shugaba Donald Trump yaƙin neman zaɓe sun haɗa baki da Rasha a lokacin zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2016 don taimakawa Trump samun nasara amma Burr ya ƙara da cewa bayanan ainihin abin da ya faru na ci gaba da bayyanuwa Yanzu haka shugaban Amurka Donald Trump yana ziyara a birnin Las Vegas yayin da masu bincike a garin ke ci gaba da neman dalilan da ya sa wani dan bindiga ya kai hari a wani wurin bikin raye-raye da kaɗe-kaɗe daga ɗakin sa da ke benan wani otel inda ya kashe akalla mutane 58 da kuma kansa Gabanin ziyarar ta shugaba Trump ya faɗi cewa za mu je mu ga waɗanda suke murmurewa da waɗanda suka tsira Ya ƙara da cewa za kuma mu gana da 'yan sanda da shugaban su bayan haka za mu kasance a garin na dan wani lokaci. Ta yiwu yankin Catalonia da ke kasar Spain da ya jefa kuri'ar raba gaddamar samun 'yancin kai ranar Lahadi a lokacin da 'yan sandan kasar suka yi kokarin murƙushe masu jefa kuri'a ya ayyana 'yancin cin gashin kai a ƙarshen makon nan ko kuma farkon mako mai zuwa.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan yau kenan. Sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauki da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin baki ɗayan ma'aikata na sashen Hausa, musamman ma Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da shirin da wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Grisham da injiniyan mu na wannan dare Mr. Kap, Baba Yakubu Makiri ne ke sallama da ku a huta lafiya. Allah ba mu alheri nan nasa. Amin summa amin.